Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Ninya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
Jama'a assalamu alaikum sunana Muhammad Lalo yau 7 ga watan Afrilun shekarar 2019 Prime Minister Libya da Majalisar Dinkin Duniya ke goyen baya Faiz Sarraj ya ce dakarun gwamnatin sa na cikin shirin tunkarar mayakan da ke goyen bayan komandan sojojin gabashin kasar ta Libya General Khalifa Haftar wadanda ga dukkan alamu sun samu galabar karbe ikon wajen babban birnin Tripoli Prime Minister Sarraj ya kwatanta wannan lamari a matsayin juyin mulki kawafin talabijin din kasashen Larabawa sun nuna wani bidiyo da ke nuna yadda dakarun jiran Haftar suke kutsa kai cikin filin tashin jiragen na Tripoli wanda yanzu ba a amfani da shi babu dai wasu rautani da suka nuna dakarun sun fuskanci turjiya wajen shiga filin tashin jiragen kawafin yada labarai na kasashen Larabawa sun nuna wasu mazauna yankin babban birnin suna tamanna a lokacin da dakarun suke kutsa kai cikin filin tashin jiragen kafin talabijin din kasar Saudiya ta Al Arabiya tace wato yace dakarun Haftar sun shiga lardin da ake kira Khalid Al-Fargan dake birnin na Tripoli Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun nuna matukar damuwa kan yadda ake samun karin tashin hankula masu nasaba da rikicin Boko Haram a yankin Difa na Jamhuriyar Niger Jami'an sun ce mayakan Boko Haram sun kashe akalla mutum 88 a yankin Tafkin Chadi a watan da ya gabata kadai inda suka ce a bara mutum 107 aka kashe a lokacin shekarar 2018 kakakin ofishin da ke kula da fannin bada tallafi ga waɗanda rikici ya ritsa da su James Lack ya ce karuwar adadin da aka gani na da nasaba da yadda kungiyar mayakan ta Boko Haram ta sauya dabarun kai harhare
It's not only armed men fighting armed men it is also armed men fighting civilians families
yace ba wai mayaka ne da ke dauke da makamai suke yakar wasu mayakan masu dauke da makamai ba a'a mayaka ne da ke yakar fararen hula da suka hada da mata da yara kanana wannan kuma babban abin damuwa ne ya kuma kara da cewa daga cikin mutum 88 da suka mutu a watan na Maris har da mutanen da ke gudun hijira a wasu yankuna a karan farko da yawa daga cikin dubban masu zanga zanga a birnin Khartoum dake Sudan sun isa hidkwatar dakarun kasar tun bayan da aka fara mummunar zanga zangar kinjinin gwamnati watanni 4 da suka gabata ƴan sanda sun yi amfani da barkonu mai sa kwalla a jiya Asabar domin tarwatsa masu zanga-zangar inda rotunni suka nuna cewa su ma masu boran sun yi ta jifan ƴan sandan da duwatsu kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito kamfanin dillancin labaran kasar ta Sudan yana cewa farar hula ɗaya ya mutu a zanga-zangar wacce har ila yau ta yi sanadin jikkata wasu da dama ciki har da ƴan sanda zanga-zangar dai ta faro ne tun daga ranar 19 ga watan Disambar bara inda masu boran suka zargi gwamnatin shugaba Umar Al-Bashir da yin almubazzaranci da arzikin kasar lamarin da suka ce ya sa farashin abinci da man fetur da kudaden kasar waje suka yi tashin goron zabi masu zanga-zanga dai da suka je hidkwatar dakarun kasar na kira ne ga sojojin da su jiya wa shugaba Umar Al-Bashir baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo anan na cewa karfe 3 dare ne da minti 4 akalla ƴan sanda 7 da fararen hula 3 suka rasa rayukansu a jiya Asabar bayan wasu jerin harhare da aka kai a Afghanistan a cewar hukumomin kasar a gabashin lardin da ake kira Ghazni mayakan Taliban sun kashe ƴan sanda 3 a wani hari da suka kai kan wani shingen binciken jami'an tsaro a cewar kakakin ƴan sandan lardin Ahmad Khan kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa kungiyar Taliban ta dauki alhakin wannan hari sannan a lardin da ake kira Saripul dake arewacin kasar hukumomin yankin sun ce akalla ƴan sanda hudu aka kashe bayan da wasu mayakan Taliban suka farma wani shingen bincike na daban kamar yadda shugaban lardin Muhammad Nur ya tabbatar baya ga haka an kashe wasu fararen hula uku a lokacin da wasu babamai suka tashi a gabashin lardin Nangarhar babu dai wanda ya dauki alhakin har-haren na Nangarhar da na yankin Saripul Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce idan ya sake samun wani sabon wa'adi mulki a zaben da ke tafe zai haɗe yankunan Yahudawa da yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye akwai yiwuwar wannan alƙawari da Prime Minister Netanyahu ya yi har zuka Falasɗinawa da sauran ƙasashen Larabawa yayin da ake gab da tunkarar zabe a Isra'ila
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna
na kasa
na kasa
na kasa
ba kasawa ba
na kasa
Jama'a assalamu alaikum barkaku da yau barka mu da sake saduwa da ku a shirin da kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi rayuwar na kasassu a kasashen Amurka sunana Sulaiman Mummuni Barma Jajircewa akan maganar karatu domin samun ilimi mai amfani wata hanya ce da ke baiwa nakasassu damar shiga cikin dukkan wasu harkokin cigaban al'umma lamarin da ka iya ƙara ƙarfafa cuɗanya a tsakanin masu buƙata ta musamman da sauran abokan zama a shirin namu na yau zamu sauka ne a Kaduna Najeriya inda wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra ya zanta da Suleiman Abdulaziz
Allah ya jarabce ni da nakasa ta gurgunta
aka ce tun kana yaro
a'a an haife ni ina tafiya Allah da ikon shi ina da shekara 3 zuwa 4 Allah ya jarabce ni da cuta ta polio
okay ita ce sanadin wannan
ita ce sanadi polio ne
to yaro ya rayuwa ta kasance daga lokaci shekara 3 nan da wannan abu ya faru
to rayuwa alhamdulillahi rayuwa ta kasance didi wa dida alhamdulillahi na gode wa Allah da ya bai sa na kasan nan ba ta na kasan mun da zuciya alhamdulillahi bayan iyaye sun gama dawainiya dai haka Allah ya bani lafiya nazo aka sa ni makaranta ta Muhammadiya bayan nayi karatu na Muhammadiya ina ciki sai na fara makarantan boko Allah ya da ikon shi a shekaran da na gama primary a shekaran na sauke alqur'ani na aji hudu na secondary sai na rashin lafiya sai ta kama ni kuma a lokacin na samu shekara guda ban zuwa makaranta sai kafafuwa na suka koma suna min ciwo to Allah da ikon shi na samu sauki a wannan shekaran da zan gama makarantan boko a shekaran na hada izu 40 na alqur'ani
hadda
to a haka na gama makarantar secondary na fara karatu a Kaduna State Polytechnic amma Allah da na fara chemical engineering daga baya kuma sai na koma accounting da yake hannun sun yi hannun riga amma to da yake ka san duka ya shafi lissafi ne to sai na same shi da sauki haka har nazo na gama na sami certificate dina a public accounting and audit
to kuma menene ya fitar da kai daga wancan karatu na chemical engineer
abin da ya fitar da ni daga karatu na chemical engineering akwai abubuwa da dama saboda a wannan lokacin na lura sai na ga yanayin da kasar take ciki kamfanoni ma da ma'aikatan gwamnati sai raguwa suke yi saboda irin yanda tsarin yake a wannan lokaci na ana ta rufe kamfanoni kuma a makarantan ma in ka lura da yanayi na me na kasa yanda kana yanda zaka kasance sai kaga abun ba mai sauki bane wa'anda ma suke da ba su da wata na kasa zaka ga ma suna shan wahala sai na gani kai ya kamata in canja
a lokacin ka kai kamar wata nawa ko kwana nawa da farawa
ai na ma gama ma zance saboda nayi ma jarabawa shekara na farko da
to yasa sai hana ka dan ƙara sa kawai
kuma nayi jarabawa to na samu carry over ne kawai sai na gani kai ni ba zan ma abin nan ba
to akwai darasin da ka faɗi to me hana ka gyarawa
kawai kawai haka kawai naji kawai ni ya sire mun kawai sai nace kawai bari in bar shi kawai sai na canja Allah da ikon shi sai na zo nan Kaduna Staff Development Center ina zuwa sai aka sai suka bani basic daga basic nazo nayi wata shida nazo nayi certificate nazo nayi diploma a wurin shi ma
shi kuma akan me
public accounting and audit saboda abin da nayi na so in sami turbani tun daga farko ba za a ce nayi tsalle na koma ba daga karshe kuma kaga baka san abin da ma kake yi ba shi ne sai na faro shi tun daga farkon shi har sai da na abin nan
amma me baka sha'awa da shiga wannan shi ilimi na kididdiga
abin da ya bani sha'awa da shi aiki ne wanda zaka zauna a wuri daya kuma a yanayi irin na mutum wanda Allah ya jarabce shi da wata tawaya ko nakasa yafi burgewa kuma yafi saukakawa al'amura ya kasance kana zauna a wuri daya zaka yi duka aikace aikacenka ba tare da ka takura jikinka ba ko kanka to kaga shi aiki ne wanda kana zaune kwakwalwa ne ke yi to kuma ba yaban kai ba mu mutane da Allah ya jarabce mu da tawaya zaka samu kwakwalwan mu tana jani da karfi a abin nan dan lissafi haka bai ba mu wahala shi yasa naga to tunda ina fahimta a can mun yi dealing da su fada masu menene chemistry physics biology to sai naga wannan kuma ai kaman wasan yara ne
wato can gidan kididdiga na karshe
to eh to shi yasa na abin nan na koma wannan bangaren to Allah da ikon shi haka muta abin to bayan na gama sai naji ina da sha'awan nima in zo in bada gudunmawa a cikin al'umma
Mallam Suleiman kafin mu zo wajen gudunmawa mutane da yawa za su yi tun kana shekara uku Allah ya jarabce ka aka wayi gari wannan ciwo daga baya zo ma ba kafafu waye dinga daukan dawo ne ka zuwa makarantar primary secondary
gaskiya iyaye na ne
a me ake kai ka
kasan ra'ayi irin namu da farko na ki hawa kullum mahaifin mu shi in baya nan mahaifiyar mu takan dauke mu ta kai mu a mota ko shi in yana gari ko asa direba ya kai mu wani sa'i kuma ƴan uwa ko yayana sai ya goya ni a baya in ba sa nan ko mun yi latti sai ya kai to da yake makarantar ba ta da nisa da gida to malamai ma malamai na a makarantar boko a wannan lokacin gaskiya sun taka rawan gani saboda ganin yanda niki ni kadai ne mai nakasa kuma banda girman jiki a lokacin abin nan duk wanda ta kama ko ya kama zai dauka kawai ya sa a baya to sai suka dinga sai na zama kaman irin dan lili a makaranta
kuma malamai na ji da kai Mallam Suleiman amma su dalibai ko abokan zama ila ka san akwai dan kyara ko a rinka maka waka ko wani abu musamman ka san dai dalibai da irin wannan ka gamu da irin wannan
gaskiya alhamdulillahi ban damu da irin wannan ba dan a lokacin ina da kwazo saboda duk wanda ya mun ban kyali shi to sai ya kasance yaran ma abin nan sa'o'i da waye suna tsoro na saboda duk ka san shi gurgu a cikin al'umma zaka ga kaman shugaba ne yara shi ake bi abin nan to duk wanda yayi to yaran da suke bi na zan ci ku kamo shi to ko ya ne ne za a bi mutun a kamo shi to in aka kamo shi kuma na danne to
wato in yana ganin zai iya gudun makara da yara
ba gaskiya irin wai a dinga cewa ko abin nan ko ya ka kira wani da sunan tawayin da Allah ya mu gaskiya za a nan ne zaka ga fushi na to sai ya kasance ni na taso da sunan da ake kira na ne duk wanda kaje in ka ce wani Suleiman ko abin nan Salan Hajiya shikenan a wurin an sani saboda ita mahaifiyarmu ba ta yadda a kira ko a ce Salan Gurgu ba ta yadda haka to kaji yanda abin ya kasance
ba ka samu matsala a primary school ba ko a makarantar primary ba matakin farko saboda kila kana da abokai kuma ana shakkaka amma da kaje secondary abin ya gabana
a secondary ma gaskiya alhamdulillahi dan a secondary lokacin ban sami kalubale ba dan a lokacin Allah da ikon shi ina da goyen bayan malamai da na sauran dalibai dan har na rike social prefect abin nan saboda a kullun kwanan duniya gaskiya ba za ka ga kayana da datti ba na makaranta to za ka gani kuma a cikin makaranta an yi ittifaki babu wanda a wannan lokacin yake sabawa da mutane saboda ka san mu da muke da nakasa zaka ga mutane ne suke nema su samu mutum zaka gani idan aka ce yana da aboki mai nakasa zaka ga ko gidansu yazo zaka ga an ce wani mai jama'a ne mu mutane gaskiya suna san mu sai dai ka san ba duka aka da aka zama daya ba wayansu suka bata kansu amma gaskiya mu mutane suna san mu gaskiya
Masu sauraro nan zamu ja barki wa shirin na yau. Ku biyo mu a makon gobe don jin ci gaban wannan hira. Kafin wannan lokaci a madadin Isa Lawal Ikrada baban shirin na kasa Suleiman Abdulaziz ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro kika zan ka buiwa. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Ko diyaye aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kadai ba. Dalilin tunda ya kawo har banda ma haduwan da suke haduwa akwai hadda yadda za a yi har a zubda ciki a ciki to dole akwai hannun ma'aikaci a ciki
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kamar yadda muka alkawalta muku yau shirin domin iyali zai fara bin diddigin rahoton da aka yayata cewa Ana cin zarafin mata a wani gidan yari da ke garin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Tuni gwamnan jihar ya dauki matakin bincike rahoton da aka yayata tare da kafa wani kwamiti domin binciko lamarin. Ga rahoton da wakilin Haruna Dauda Biyu ya hada mana akan wannan batun.
Ran litin ina ta gabata ne dai gwamnatin jihar Borno ku da albarkashi tima ya kafa wani kwamiti mai mutum 10 zai binciki cin zarafin da ake yi wa wasu fursunoni a gidan yarin da ake kira maximum security prison da ke garin Maiduguri tun ran litin ina dai wannan kwamiti mai mutum 10 suka soma gudanar da ayyukan su don bincikan wannan al'amari da ake zakin wasu da hadin baki da wasu ma'aikatan gidan yarin don cin zarafin waɗannan fursunoni tun dai gwamnatin jihar Borno ya umarci mambobin wannan kwamiti da su yi aiki tsakanin su da Allah don tabbatar da zahirin abin da ke faruwa
I read with total disbelief Surprise and dismay, a story by Sahara reporters about alleged incidences of child prostitution, sodomy and forced against abortion in the Maiduguri maximum security prisons.
Yace na karanta wannan rahoto a jaridar nan na Sahara reporters wanda abin mamaki ne kuma da takaici na zargin da ake yi wa jami'an gidan yarin da ake kira maximum prison da ke cikin garin Maiduguri na tilasta yara yin karuwanci da luwadi da ma tilasta masa zubar da ciki a cikin wannan gidan yari da ake kira Maiduguri maximum security prison. Yace ba lalle muna so mu ka karshen wannan mummunan dabi'a bane kawai a'a muna so mu har hukunta duk wanda aka samu da hannu cikin wannan lamari ko kuma yace maka ta wata hanyar da haka dai muka kafa wannan committee mamun umarci wannan committee su yi aikin su yadda ya kamata ba tare da nuna rariya ko son kai ba bayan kaddamar da wannan committee ne dai na tambaye shugaban committee Barista Kakashe Hulawan irin abin da ake sa ran committee za su gudanar
shi na girma gwamna ya samu rahoto akan cewa akwai abubuwan da ake ba bisa kaida ba abubuwan da suka saba doka abubuwan da suka saba tarbiya abubuwan da suka saba addini a cikin gidan yari da aka sani Maiduguri maximum security prison daga ganin wannan a matsayin sa na chief security officer na state wanda haƙƙi yara ta a wuyan shi ya tabbata ko wanda yake gidan yari ko wanda yake waje ya ba to sauya masa haki ba. Shi yasa ya kawo wayannan mutane daga sassa daban-daban domin su zo ayi committee a bincika a gani wannan abin gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba, sai aka kawo rahoto a gwamnati domin a samu maslaha ga wannan matsalan da yake gudana a cikin wannan gidan yari. Abin da jaridan ta ruwaito akwai karuwanci da yara kanana suke yi, akwai zubar da ciki, akwai luwadi, kuma aka ce akwai ana amfani da kudade a yi abubuwan da ba su ba a ciki. To idan ka gan abubuwa haka annai abin nan babu ne wanda za ka bar shi ba, dole sai ka bincika ka tabbatar wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba. To muna tabbatar muku dai kamar inda aka ba mu amana za mu yi gaskiya, in abin ma haka ne za mu kawo shi mu nuna gwamnati abin iya haka ne saboda a yi magani shi, in ba haka bane za mu ci a ƙarya ne ba haka bane.
Ana sa ran dai wannan kwamiti mai mutum goma da suka hada da kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar a matsayin shugaba da wakilcin shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Borno da shugabancin hukumar kare haƙƙin bil'adama da ma'aikatar mata da ma wakilcin jami'in gidan yari da ke garin Maiduguri da 'yan sanda da kuma 'yan sandan farin kaya da dai masu ruwa da tsaki kan abin da ya shafi harkokin bil'adama a jihar Borno za su miƙa rahotonsu cikin mako gudan. To koya kungiyar 'yan jaridu mata rashin jihar Borno suka ji game da wannan lamari, tambayar kin ne wa shugaban kungiyar 'yan jaridu matan Hajiya Hadiza Bukar ga kuma abin da take cewa.
Fatan mu shine a baiwa matan nan hakkin. Hakkin ko suwa suke yi ko suwa suke yi ba za mu iya ce gashi ba, amma ko yaya aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kadai ba. Dalilin tunda ya kawo har banda ma haduwan da suke haduwa akwai har da yadda za a yi har a zub da ciki a ciki, to dole akwai hannun ma'aikaci a ciki don shi wannan da yake nan a zaune a gidan yari yaya zai yi ya samu wani ma'aikacin lafiyan da har za a yi masa wannan abu. To wannan dalilin mun san cewa dole akwai hakkin ko akwai hannun wanda yake aikin a ciki, saboda haka fatan mu shine a samu hakkin matan nan da aka ci zarafin su. Yawancin abubuwa in ya tashi haka kwanaki ai dama ba nan ma na yan prison din ba, akwai mu yi ta jihin abubuwan da ake kira sex for food, wannan an kuma ya aikatu a tsakanin IDPs. Kana bukatan abinci ba yadda za ka yi, sai dole sai ka bada kansu, waɗansu dole sai su bada kansu don su samu abincin da za su ciyar da 'ya'yan. To wancan ma dai za a ce to mai yiwa ko da suke su din ma ba daidai bane, ba daidai bane dalili ne yasa su suka ce su ga wancan hali. Yanzu a baiwa kowa hakkin shi a yadda ya kamata, bai kamata a yi zancen nan ba.
Yanzu dai al'umman jihar Borno sun zaku su ga sakamakon da wannan committee zai fitar da binciken ababen cin zarafin prisonerin da ke tsare a gidan yarin da ake kira maximum prison. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To akan wannan batu na kuma hira da Helen Bako wata 'yan Najeriya da ke aiki da ya shafi kula da lafiya da kuma kare mutuncin al'umma a nan jihar California ga abin da take cewa.
To abin da yake bani mamaki shine ya aka yi wanda ya kamata suna tsare ake cin zarafin su, menene ke faruwa, me gwamnati ke yi game da wannan? Na san a gidan yari a nan akwai in kamar ni as a social worker in kan je gidan yari wani lokaci kamin mutum ya shiga cikin gidan yari akwai security sosai da suka sa ba yanda zaki ki shiga gidan yari da ba san kina nan a wurin ba. To a cikin gidan yari kuma nan akwai su cameras da ake sawa duk wanda suke ma'aikata da suke wurin ko ina ne mutum ya shiga ana kallon su. Prisoners da suke wurin ko suna cikin ɗakin su ne ana kallon su. To abin da yake ban mamaki shine ya aka yi a ce a gidan yari a Najeriya akwai masu tsaro amma wannan abin ke faruwa mutane ba su sani ba. Tambayan shine ma'aikata da suke cikin gidan yari din nan suna ana bincika su, sun san da abin da ke akwai, wani irin tsaro ne ake da shi a cikin gidan yari a Najeriya da wannan abun yana faruwa da ba a sani ba?
Eto wato
za a cin zarafin mata ba a san da wannan ba.
Shi yasa waɗansu suke tunanin cewa duk abin da ake yi ana yi ne da haɗin bakin gandirobin gidajen yari nan, domin kamar yadda kike bayyanawa babu yadda za a yi a ce wani ya fito daga waje ya samu waɗanda suke prisoner da suke kulle amma a ce har su fita har a samu ana ko ana cin zarafin su ko kuma suna iya fita kina ganin mai yuwa ne hakan
dole because yeah wani mutum a waje zai iya shiga ya aikata wannan a gani na ko annan ma wani lokaci akan samu irin wannan matsala amma akan kama su kamar yadda na faɗa akwai su cameras da ana kallo akwai su guard da suke kallon movement din kowane ma'aikaci a cikin gidan yare su in an kama mutum da hali irin wannan nan da nan akan kore su so ni ina gani ba yanda za a wani ya shigo a waje ba tare da sanin ma'aikata da suke cikin gidan yare ba wannan abin da ke faruwa ko su ma'aikatan su suke aikata wannan irin hali a cikin gidan yare don ba yanda za a yi idan lele dai an saka mutane na tsaro ana tsaron mutane matan nan ko matan nan idan ba kin sa kulle dole wani wanda yake da access da mabudi kamin a isa wurin ƴan matan nan su wayanda suke da access din na tambaye su
ya wato haka yi ita gwamnatin jihar Borno ta kafa kwamitin bincike to sai dai to da dama akan kafa kwamitoci abinda yakan daure ma mutane kai a Najeriya musamman shine kusan duk abinda ya faru gwamnati ta kan yi whoop ta kafa kwamiti sai dai daga sakamakon rahoton kwamitin nan har zuwa aiwatarwa ba ka sake jin daga kwamitin ya mika rahoton shi ya kar abinda zaka ji kenan ba su fai ma ake bayyana wa jama'a ainihin menene rahoton ya kunsa ba balle a san wane ne aka hukunta don ya zama ishara ba
wannan abun ban haushi ne da kuma abun da ya kamata gwamnati mu ta duba
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin bibiya akan wannan batu yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Haruna Dauda Biyu da ita bakuwar tamu Helen Bako sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi
da to madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya
Grand Cap.